الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma dokin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin muwadda wanda muna nan cikin kitabul buyu zamu tashi kan babi na 11 mas'ala ta 11 karkashin wannan kitabin ma yajuzu istisna is-samar bayan na 10 ba Na'am. To. Zamu tashi ne kan mas'ala ta 10 al-ja'ihatu fi bai'i al-thimari wa al-zar'i. Bana nazari kenan ku. To. Al-ja'ihatu fi bai'i al-thimari wa al-zar'i. Wato annobar da ake yafewa idan ta auku a cikin ƴaƴan itace ko shuka wato idan ƴaƴan itace sun fara nuna an yi bayanin cewa ya halatta a sayar da su su ƙarasa sannan mai saye ma'ana wanda ya saya sai ya cire yana nan sai ya rage wannan abin ko wala ba ga ya ya halatta in ayi itacen sun fara nuna a sayar da su amma ba nan take ne za a cire su ba sai sun karasa alhamdulillah to idan wani abu ya auku na lalacewar ɗayan itacen kafin su karasa nuna sai shari'a sai umarni da cewa a yafe ko a ragewa wanda ya saya gurgudan yawan abin da ya lalace in yana da yawa in ya kai sulusi ko fiye da haka ma'ana a dawo masa da kuɗin na abin da ya lalace in ma an karɓa ko kuma in ba a karɓa ba to zama ba za a biya har da wannan din ba to shine al-ja'iha annoba wato wani abu da yake lalata ayan itace ko kuma shuka amfanin gona bayan an yi cinikin sa sai kuma aka samu lalacewar sa wata tsutsa ko tsuntsaye ko sanyi ko iska ko yaki a lokutan da yaki ke gudana in misali yaki ya biyo ta gurin suka lalata gonar ko ƴaƴan itacen to duka wannan yana daga cikin jawai annoba ko ɓarna da take samun amfanin gona ko ƴaƴan itace wanda ya cancanta a yafewa wanda ya saya in abin yana da yawa ya kai sulusi 1/3 kenan ko fiye da haka amma in bai kai sulusi ba to wannan sai wanda ya saya ya yi hakuri ya dauki hasarar wannan da shine a takaice mas'alar hadathani Yahya an Malikin an abir rijali Muhammad ibn Abdurrahman an ummihi Amrata binti Abdurrahman annahu sami'aha taqul ibta'a rajulun samara ha'idin fi zamani Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa'alajahu wa qama fihi hatta tabayyana lahu an-nuqsan fas'ala rabbal ha'idi an yad'a lahu aw yuqilahu fahalafa an la yaf'ala fazahabat ummul mushtari ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fazakarat zalika lahu wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta'alla alla yaf'ala khayran fasami'a bidhalika rabbul ha'idi fa'ata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya rasulullah huwa lahu Imam Malik ya samo hadisin daga Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman daga mahaifiyarsa Amra dar Abdurrahman cewa ya jita tana cewa idza arajulun samara haidin wani mutum ya sai ƴaƴan itace na wata gona asalin haid katanga ko shinge ko danga wato dai duk abin da aka gina ko aka kafa aka killace gida ko gona shi ake cewa haid jam'in sahawa'i ko hitan wa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa'alajahu yayi aiki akan wannan gonar akan tattalin wannan ƴaƴan itacen har su karasa mu'alaja shine aiki fama da aiki duk wani abu da mutum zai yi ya tattali wani abu shine mu'alaja akwai ilaj magani yin magani to shi ma madin sa za a ce alajahu yu'alijuhu ilajan yawa to amma na aiki sa a ce alajahu yu'alijuhu mu'alajatan yawa bambanci su kenan ta wajen mazhabin mu'alaja wancan ilaj na yin magani wannan kuma mu'alaja na fama da dawainiya da aiki to yayi aiki domin kafin an itacen su karasa ai akwai buƙatar ai bayi ko kuma in amfanin gona ne a karasa da yin bayi ko kuma dai kulawa ko da da tsaro ne misali kada dabbobi su shiga kada tsuntsaye su yi barna idan misali tsuntsaye na yau da gobe amma annoba tana iya zuwa ani tsuntsaye na jarrabawa su zo ai ana samun su ko farin dango misali su zo ko abin da ya kama da haka to kaga wannan ya zama ja'iha suna cewa da shi al-ja'ihatu samawiyya wani abu da yake zuwa daga sama daga ikon Allah wa qama fihi ya tsaya akan kula da wannan gonar hatta ta bayyana lahun nuqsan amma sai ta bayyana gare shi akwai tawaya a yayin itacen da ya tsaya ko tsutsa ko wani sari ya shiga ko dai wani abu ba a fayyace menene ya auku ba amma dai wani abu na annobar ko tawayar wanda ya wuce al'ada ya samu yayin itacen fas'ala rabbal ha'idi to shine sai ya roki mai gonar an ya da alahu cewa ya masa ragi duba da abin da ya same shi na tawayar aw yuqilahu ko kuma inda dama ya masa afuwar cinikin a fasa cinikin shine iqala wato ya dawo masa da kuɗin sa shi mai gona ya rike kayansa wannan ana son yin haka wato idan mutum yayi nadama akan abin da ya saya ko ya sayar ya tambayi mai sayar masa ko mai saya daga gurinsa cewa inda dama ai afuwa a fasa cinikin baya zama dole in ciniki halatacce ne ingantacce ne zartacce an riga an yi shi an rabu ciniki ya auka ba dole bane ai iqala sai dai ana so inda dama wanda aka neme shi da yayi iqala to ya biya buƙatar dan uwansa yayi haka dai dan shi ma Allah ta'ala ya saka masa da iqala samu rangwame ranar tashin alkiyama ko kuma ma Allah ya masa wannan mu'amala ya masa rangwame waɗansu abubuwa a harkokin sa tun anan duniya hadisi ya kwadaitar akan haka amma ba dole bane tunda ciniki ya riga ya auku in ba aibi ne wanda ke halatta ko wajabta a dawo da abu ba kamar da aka yi bayani to ya tambaye shi ko dai ya masa ragi ko kuma a fasa cinikin fa halafa an la yaf'ala yace ya rantse da Allah ba zai yi ko dai a ciki ba ba zai masa ragin ba ko balle ma a fasa ciniki shi dai ya riga ya sayar yaje ya karata fa zahabat ummul mushtari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunda a lokacin mutane suna da gata saboda inda za su kai kukansu a saurare su a warware yawa kuma wanda in an je hukuncin ba a danne haƙƙin wani ko a yi lubayya ko a yi kara ma wani yawa abinda zai zama maslaha ga kowa shi za a yi to sai mahaifiyar shi mai sayan ta tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ke nuna abinda ya aukun tawaya ce mai tsanani ta tausaya wa ɗan nata ta kai kukanta ko kukan ɗanta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakarat zalika lahu ta faɗa masa cewa ɗanta ya sai an itace amma an samu matsala an samu annoba kuma mai gona ya ce wallahi ba zai rage ba kuma babbalantana ma ya afuwa a cikin ciniki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ta Allah an la yaf'ala khairan ya rantse cewa ba zai aikata alheri ba ashe ya rantse ba zai aikata alheri ba wato ya faɗa ne a matsayin inkari ba labari ya bayar ba akwai wani lafazi mai kama da wannan ainal muta'alli ala Allah an la yaf'ala khairan ina wanda yake rantsuwa da Allah cewa ba zai aikata alkhairi ba wasu ma sun ce kissar duka ɗaya ce illa dai lafazin riwaya ce ta sha bamban saboda mutumin shi ma yana kusa da asan da aka yi wannan magana fasami abi zalika rabbul ha'i to sai mai gonar ya ji to yan riwaya ɗaya ce dama yana bakin kofa amma dai zahirin na nuna kamar akwai bambanci tsakanin wannan riwaya da wancan domin wancan na cewa maganar bashi ne wa ɗayan yana neman a masa rage a masa sassauci ɗayan yana cewa wallahi ba zan yi ba to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare daga cikin gida su kuma suna daga zauri sai ya ji su ya ce wa ne ne ke rantsewa da Allah cewa ba zai aikata alkhairi ba ba dole bane in kana bin mutum bashi sai ka yafe masa ko ka yi masa rage yawa amma dai abu ne da ake so ka daga masa ka ƙara masa lokaci yawa ko kuma a ka masa rage na wani abu in ya nema kuma in kana da dama ka yafe masa abu ne da ake so to in mutum ya yi marereta ya nema ya roƙa inda dama ya kamata a yi ba dole ba ne ka san ba wai sai abin da ya zama dole ba ne kadai kwadaitarwa a yi abin da ya zama dole da abin da ya zama wato ya kamata ko kuma sahabi duka ana so musulmi ya ga dan uwansa domin ƙarshenta dai alkhairin zai dawo gare shi ce ina wanda yake rantsuwa da Allah ba zai aikata alkhairi ba to shine mutum ya jiyo to shine ya ƙara so gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah yawa ya je na yi masa wannan abin da ya nema tunda ka sa baki a ciki to anan din ma dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse cewa ba zai aikata alkhairi ba fasami abi zalika rabbul hai to sai mai gonar ya ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka in ba a kusa yake ba ta kai ga kunnensa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abin da ke nuna wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara cewa da kada yi irin wannan rantsuwa kada ya dau irin wannan mataki shi yake yawa mu'amalar mu'minai a tsakanin su bai kamata su zama keke da keke ba ko ba haka ba yawa duk da ba a danne haƙƙin wani yawa idan mutum ya matsa cewa shi misali lalle sai a bashi haƙƙin sa to lalle za a bashi to amma a wannan mas'ala ma ta rage idan irin wannan ya auku to ba abu ne wanda yake mutum yana da zabi ba a shari'ar sunnar ta zo da umarni da ayi rage to amma ba a kai ga wannan hukuncin ba mutum sai ya ji fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kale yace ya rasulullahi manzo Allah huwa lahu nayi masa abin da ya nema yawa nayi masa rage din abin da ya nema din an masa Bukhari da Muslim duk sun rawaito hadisi lafazi mai kama da haka to hadisin da yana ishara zuwa ga cewa lalle akwai bukatar kuma ana so ana fadaitarwa in irin yin haka ya auku to ayi rage ga wanda hakan ta auku gare shi idan abin ya kai sulusi zuwa sama ɗaya bisa uku zuwa sama to har hukunci za a yi akan hakan idan mai saye ya yi korafi akan hakan to hukunci zai sa lalle a yi ragin dole amma idan bai kai ga haka ba ba magana hukunci amma in ya tausaya ko ma nawa ne ya da masa to wannan ya yi ihsani ya kyautata wa sani an malikin annahu balagahu anna umar ibn abdul aziz fada biwad'in ja'ihati maliki ya faɗa min in ji yahya ibn yahya al-laisi cewa ya samu labari cewa umar dan abdul aziz wanda tabi'i ne shi khalifa ne kuma faqihi wanda yayi hukunci a lokacin khalifancinsa biwad'in ja'iha cewa a yafi abinda annoba ta bata wani abu na ikon Allah da ya zo ya bata sarki ne ko khalifa ne da ya kai gaya cikin adalci wanda wato ana misalta shi cewa shi ne daga dukkan sarakunan da suka zo bayan khalifofin nan guda huɗu babu wanda ya kai shi ainihin tabbatar da adalci cikin 'yan shekaru biyu da rabi da ya yi da Allah ya kaddara ya yi dogon lokaci yana mulki to da duniya ta ga babban misali to amma dai abin da ya yi din har yanzu tarihi ya tabbatar da shi saboda adalcin nasa ne ma waɗansu marasa gaskiya a lokacin suka ainihin ba shi guba suka kashe ya zama dalilin mutuwarsa yana ganiyar abubuwansa lokacin ko shekara 40 bai ƙara samu shekararsa 39 da wata 8 saboda a lokacin waɗansu suka yi mulki kafinsa daga Banu Umayya a cikin danginsu Abdul Malik ɗan Marwan ko sun yi amfani da mulki ko ƙarfinsu sa'anin wato zalunci waɗansu to da ya bincika ya tabbatar da gaskiyar al'amarin gonaki da wasu abubuwa waɗanda aka kwata ba da haƙƙi ba sai ka karɓe ya mayar wa masu su wasu dukiyoyi da aka ainihin kwasa na baitul mali sai ya sa aka dawo da su to wannan su ga ya takura su sosai to shi ne marasa tsoron Allah a ci suka yi wani suka ainihin gubantar da suka bashi guba wani bawa cikin bayi suka bashi suka ce za su ƴanta shi kuma su bashi dinari dubu ya je shagalinsa ya jari in ya saka masa guba a cikin abin sha kuma ga aka yi haka dai aka ba da labari cikin tufan tarihi da dama musamman daular tarihin daular Banu Umayya lokacin da ya sha wannan abin ya gane ya kira wanda ya bashi abin to shine ya tambayi tsakani da Allah sai ya gaya masa cewa ga abin da ya auku shine yace masa ina kudin da suka baka sai kawo su ya kawo su yace a mai da su baitul mal ai dama ba nasu bane su kuma ka bar ni da su a gaban Allah Allah zai mana hukunci dalilin rasuwarsa dai kenan malamai irin su Ibn Abdul Hakam Al-Madini wa Malik kunci baban malami a masaba malikiya da wasu malamai da yawa sun yi tarjumar rayuwarsa saboda tsananin adalcin da yayi tsawon lokaci dan gajeren lokacin da yayi to a lokacin sa yayi wannan hukunci cewa a yafe annoba idan ta bata abinda aka saya na ɗan itace kamar haka qala malikul imam malik yace wa ala zalika la amru indana akan haka al'amarin wato hukunci yake a gurin mu wato yana nufin a Madina malaman mu na Madina abinda suke hukunci da shi kenan al-tafan shari'a ko al-tafan fiqh na bazaran malikiya duk sun yi wannan bayanin cewa in wata annoba daga sama ko kuma wani abu daga ƙasa kamar yaki ya zo ya bata gona irin haka bayan an yi ciniki kafin ta karasa ta lalata wani abu mai yawa a ciki to sai a yafewa wanda ya saya kada mutum ya karbi abinda wato kudin ya yi tata har ma wani hadisi yana yake cewa ko da zamu karanta wa yace wa qala malik imam malik yace wajaihatu allati tudaw anil mushtari amma annoba ko lalacewa da ake yafi wa mai saye ita ce as-sulusu fasaida abinda ya kai sulusi 1 bisa 3 kenan zuwa sama 1 bisa 3 zuwa sama wala yakunu fi ma duna zalika jaihatu amma abin da bai kai wannan ba to babu hukuncin jaiha a cikin sa sai mai saye yayi hakuri kawai amma akwai kauli a mazhaban malikiya cewa idan abin ya shafi buqul ganyen yake wato misali gonar alayyahu misali menene ake cewa da shi ganyen yawa salat da sauran ire-iren wa'annan abubuwa na ganyen yake to in irin sa ne shi yana cancanta a sai da shi idan ya girma ya kusa isa a fara yankansa ana amfani da shi to an saye shi kafin ya yan kwanakin da zai karasa sai kuma wani abu na tsutsa sauransu ya same shi to wannan suna cewa a wani kaulin shi komai kankanta abin da ya lalace ana wadai wasu ma su a shi din ma dai sai in ya kai sulusi ne ya lalace amma yan itace dai ko amfanin gona kamar alkama shinkafa da sauransu to wannan ba a yafewa sai abin da ya kai sulusi zuwa sama abin da bai kai sulusi ba to sai a barwa wato ma'ana sai shi wanda ya saya ya yi hakuri wannan ita ce dai mas'alar ya halatta a sai yayin itacen in sun fara nuna zuwa lokacin da za a yanke su ko a fitar da amfanin dan wata annoba ta auku to in abin yana da yawa ko ya lalata gonar baki ɗaya ma ko kuma wani ɓangare mai yawa daga sulusi zuwa sama to sai a yafe gurgudan abin da ya lalace amma bai kai haka ba to sai wanda ya saya ya yi hakuri wannan hukunci ne zartacce wanda za a aiwatar da shi bai ba alfarma ba sai matsala ta gaba ma yajuzu istisna'i samar abin da yake halatta na togewa a cinikin ƴaƴan itace mutum yana da bishiyoyi na dabino ko inabi ko wasu ƴaƴan itace ko waɗanne iri ne ma sun isa lokacin da za a saida su mutum yana iya saida gonar amma ya toge waɗansu ainihin wato bishiyoyi a ciki ko wani gwargwado na yawa da za a iya sani tsakanin shi da mai saye duka wannan ya halatta ba dole ne sai an saye gonar kakaf ga baki ɗaya ba ko ba za a hana mai ita ya toge wani abu da yake so a ciki ba abin da ake so shine ya zama wani abu sananne tantantacce wanda shi mai sayarwa da mai saye duka za su iya tantance shi su san shi حدثني يحيى عن مالك عربي أتى بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه Yahya yace daga Malik daga Rabi'a da Abdurrahman Rabi'atul Ra'i Malam Imam Malik yake cewa Qasim dan Muhammad baban tabi'in nan jika sayyidina Abubakar dan Muhammad dan Abubakar kana bi Usamara Haidi ya kasance yana sai da ƴaƴan ɗan itace na gonar sa wa yastasni minhu kuma yana togewa daga ciki bi ma'ana yana cewa na sayar maka da wannan gona amma banda wannan bishiyar da wannan ko banda daga nan zuwa can amma malamai sun ce baya halatta a toge a rufi haka a ce na sayar maka amma wato daga baya zan nuna maka waɗanda na toge kaga wannan ba zai yi ba yauwa da akwai garar a ciki in yazo ya zabe mafiya kyan yace to dama waɗannan nake nime kaga dole za a samu jayayya yauwa to ita kuma mu'amala ba a gina ta akan muhadara ko garar wani abu na kasada ko rashin tabbas ba a dora mu'amala akan wannan ciniki ne ko wani abu makamancin haka dole a san me ake magana akan sa dole a nuna abinda za a toge din ko a ambata yawan sa wa dasani an malikin an abdullah ibn abi bakrin anna jaddahu muhammad ibn amr ibn hazm ba a samara haidin lahu yuqalu lahu al-afrak bi 4000 dirhamin wastasna minhu bi 800 dirhamin tamran malik ya karbo daga wani malami su abdullah dan abubakar abubakar dan muhammad dan amr dan hazm cewa kakansa wato muhammad dan amr dan hazm babban tabi'i ne kamar qasim dan muhammad ya saida kayan itace na gonar sa galibi zaka tarara shi imam malik malaman da ya karatu da su duka ma kananan tabi'ai ne malaman su da suka karbo daga gurin su su ne tabi'ai ko dai matsakaita wasu ma manya ne in sun yi shekaru da yawa a duniya in kuma masu gajeren shi wato shekarun sun gajarta kaga dole sai an samu wasiɗa kuma so yace wastasna min ba a samara haidin lahu ya saida ɗan itace na wata gona ta sa yuqalu lahu al-afrak ana cewa gonar afrak afrak din wani wuri ne a madina a madina wuri ne a madina to nan gonar take ya saida gonar ɗan itacen ma'ana ya saida su dirhami 4000 dirhami 4000 wastasna minhu amma ya toge daga cikin abin da ya sayar din wato tamran dabino bi 800 dirhamin wanda zai kai dirhami 800 ma'ana gaba ɗayan wato an yi wa dabinon gonar gaba ɗaya kuɗi dirhami 4000 to sai ya toge ya ce to yanzu abin da ya sayar daga ciki 3200 in aka zo za a yi lissafi a cire dabino na dirhami 800 dirhami 800 to da yake harkar su ce suna yawan mu'amala da dabinon su masana harkar dabinon za su iya ware kamar wannan adadin dabino na daidai wannan kuɗin idan aka cire dabinon misali ko kuma aka zo wajen tantance bishiyoyin za a kiyasta sai a cire masa wato abinda ya toge din dabino na dirhami 800 wanda ya saya sai ya cire ko a bar masa gurgurdan abinda yake na kuɗi dirhami 3200 shi ne abinda ya rage to wannan dai wato kamar da muka faɗa dole ya zama togewar an san adadi ko kuma yawan ko an nuna abinda aka toge ma'ana aka cire shi daga cikin asalin ciniki to an yi haka in har za a iya tantancewa a iya ware shi to ya halatta wa da sani an malikin an abin rijali Muhammad ibn Abdurrahman ibn Harisa anna ummuhu amrata bint Abdurrahman kanat tabi'u simaraha wa tastasnimi daga maliki daga abin rijal baban samari kenan Muhammad Abdurrahman dan Harisa cewa mahaifiyarsa Amra ibn Abdurrahman kana tabi'u Simara ta kasance tana saida ƴaƴan itacenta. Aka ce Simar dabino ko inabi ko wani su duk ƴaƴan itace dai sun shiga. Amma dai yawanci abin da suka fi mai da hankali a kansa a lokacin dabino ne da inabi. To tana saida ƴaƴan itacen kuma tana togewa. Amma dai ba a bayyana menene adadin togewar ba. Sai dai ka'idar kawai in an nuna abin da aka toge ko kuma an bayyana yawansa ko kimarsa ta yanda aka tabbatar cewa za a iya ware wannan idan aka zo anin cire amfanin, to wannan ya halatta shine makasudi. Shi yasa kawai aka kawo shi mubhami tana togewa daga ciki, kamar yanda Kasim dan Muhammad shi ma aka ce yana togewa ba a faɗi adadin ba. Nan kuma Muhammad dan Amru dan Hasim ya saida abin nan gonarsa ya toge abin da yake na damino na dirhami 800 a cikin 4000 din. To wannan an ayyana. To abin da ya zama tantance wanda aka san shi shine abin da malamai suka yi bayani a littafin furu'a. Qala Malikun Maliki ya ce al-amru al-mujtama'u alayhi indana, al'amarin da malamai suka haɗu da fatawa a kansa wajenmu a Madina kenan, annar rajula iza ba a samar haidi, shi ne cewa idan mutum zai saida ƴaƴan itace a gonarsa, anna lahu an yastasniya min samar haidi, cewa yana da dama ya toge daga ƴaƴan itacen gonar tasa ko lambun nasa, ma bainahu wa baina sulusi samari, abinda ke tsakanin yawan abinda ya saya da sulusin ƴaƴan itacen. Mana togewar kada ta wuce ɗaya bisa uku. Yawwa, kada abinda za a ware ɗin a rage a toge a mayar ko a barwa mai sayarwa kada ya wuce ɗaya bisa uku, kada ya wuce sulusi. La yajuzu zalika, kada ya wuce haka. Wa ma kana duna sulusi fala basa bi zalika. Yawwa, abin da yake daga sulusi zuwa ƙasa to babu laifi idan aka toge. Kamar wancan na abin nan Amr dan Hazm, kaga ai 800 bai kai sulusin 4000 ba, bai kai ma rubu'i ba. To kamar wannan babu laifi. Amma idan aka ce rabi ko sama da sulusi to wannan istisna'in ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Sai dai kawai a bar magana cinikin gurin ga baki ɗaya. Yawwa, kawai a nuna inda ake so a sayar, kawai ai ya cinikin wannan ɗin kawai shi kenan. Qala Malikun, Imam Malik ya ce fa amma rajulu yabi'u samara ha'idi, amma mutumin da wato zai saida ƴaƴan itacen gonarsa, wa yastasni min samari ha'idi, kuma ya toge daga ƴaƴan itace na gonar tasa, samara na halati, ƴaƴan wata dabinuwa guda ɗaya tak, au na halatin ko kuma waɗansu dabinai ƙayyadaddu iyakantattu, yakhtaruha, da ya zaɓi wannan dabinuwar ko dabinan. Yawwa, ko ya sami adadaha kuma ya ambata adadinsu, ya ambata adadinsu, fala a rabi zalika ba'asan, ba na ganin akwai laifi da wannan. Ma'ana dai abin da muke tunanatawa, in aka nuna su aka san yawansu aka san su. Amma akwai tambayi a nan, dan an faɗi adadi kawai in ba a tantance ba shi ma akwai duhu ko ba haka ba? Domin ƴaƴan itacen ba bai ɗaya suke ba a bishiyoyin, yawan na bishiyoyin ya rikan sha bamban ko ba haka ba? Wata bishiya za ta iya ɗaukar abin da waɗansu bishiyoyin guda biyu ba su ɗauka ba ko ba haka ba? Ko kuma inganci da nagarta ƴaƴan ba bai ɗaya yake ba tsakanin bishiyoyin, za ka tarar wata nata ya fi inganci ya fi ainihin kyau da nagarta. To kaga idan aka bar abin cewa bishiyoyi kaza kuran ba a nuna su ba, to kaga za a iya samun gharar a nan ma. Sai ya sai da gonar bishiyoyin 20 ne ko 50 a ciki, amma ya ce banda goma a ciki, amma ba a nuna wacce da wacce ba misali. To kaga aka zo aka bar abin a haka, to shikenan in ya zo ayyana su bayan an kulla ciniki, sai ya ce to kaga da wannan, sai a tafi ya nuna da wannan, da wannan ya ce a kai ya za ka yi haka, ya ce to ba mun toge guda goma ba, to haka sai a zo ana kayya kayya ƙarshe gaba ɗaya rigima ta kauri a tsakani. Amma in tun farko an nuna da wannan da wannan da wannan, to kaga ko ma su suka fi kyau, in shi mai saye yana son sauran, to sai a san ya za a kulla cinikin, tunda ya san abin da aka toge a gonar, kaga sai a kulla ciniki akan haka. Ma'ana dai babu ƙuya, babu ainihin rigima. Ita to ba na ganin laifi ba, fala ara bi zalika asan, ba na ganin akwai laifi a toge din a cinikin ɗayan itace. Yana rabbal ha'idi, domin shi mai gona, inna mastas na shay'an min samari ha'idi nafsihi, ya toge wani abu ne daga ƴaƴan itace na gonar sa ta kansa. Mutum da kayansa ai ba za ka ce dole sai ya sai da shi duka ba, ko kuma za ka masa ka'ida cewa yana da damar sai da kaza, bai da damar sai da kaza. A cikin abin mutum ƙwaya dubu ne ya ce zai sai da ƙwaya ɗaya, shi ke ba za ka ce da shi don me ba, tunda yana da yawa ka sayan min da yawa man ba ruwanka. Idan kuma ya ce zai sayar da yawa, ya ce zai sayar da 999 ɗaya kawai zai ware, ba ka ci haba, duk yawan da binan nan ka sai da suka bar ƙwaya ɗaya, me za ka kai gidanka, ba ruwanka da wannan. Ko ba haka ba, in mutum ya sai da shinkafarsa da gona, ya ce gaba ɗaya ko buhu ɗaya ba zai kai gidansa ba, wani zai ce masa don me ka rage ko buhu uku ma ka kai gidanka, ba ruwanka da wannan, ba layinka ba ne. Haƙƙinsa ne, kayansa ne, shi ya san abin da ke ƙasa, ko kuma shi ya san abin da ke tafiya. Abin da dai Imam Maliki ke nufi, haƙƙinsa ne, kayansa ne, yana iya yi. Wa inna ma zalika shay'un tabasahu min haidi, wannan abin da ya toge ɗin wani abu ne da ya ainihin kange, ma'ana ya riƙe. Yawa, eh tabasahu wani abu ne da ya riƙe, ya bar ma kansa, min haidi, daga gonarsa, wa amsakahu ya riƙe. Eh tabasahu da amsakahu duka ma'anarsu ɗaya. Habsu shi ne riƙe abu a killace shi a bashi a hannu, aka imsak ɗin mu. Wani abu ne dai kawai da ya bar wa kansa daga gonarsa, wa amsakahu ya riƙe, lam yabihu, bai sayar da shi ba. Yawa, wa ba'a min haidihi ma siwa zalika, ya sayar da abin da ke ba wannan ba daga gonarsa. Ana dai mutum damarsa ce kayansa ne ya sayar da abin da yake so, anin ya bar abin da yake so. Kawai dai abin da aka ce in cinikin gonar gaba ɗaya za a yi a toge, to kada ya wuce sulusi. Amma in ya wuce sulusi, to sai a wari iya da za a yi ciniki, kawai a yi cinikinsa a bar saura kai, kan ma a shigar da shi ciniki. Yawwa, shi ne kawai ƙa'ida. Amma ba za a hana mutum togewa a cikin abinci abin sayarwarsa ba. In ma ya ce ba zai sayar ba gabaki ɗaya, ba wanda zai tilasta shi tun da kayansa, sai a bar shi san da ya buƙaci sayarwa. Saboda haka dai ya halatta a yi istisnai, a yi togiyar. Yawwa, amma ya zama an tantance an san me aka toge, kuma kada ya wuce sulusi. A tabbatar da yawan ko ainihin abin da aka yi togewar a kansa. Wannan shi ne. Wannan ma matsala ce bayananniya, insha Allah. Sai matsala ta gaba. Ma yukrahu min bai'i tamri, abin da ba a so na daga saida dabino. Littafin muwadda da yake littafi ne daga cikin littattafai na farko, ko farko-farko, ainihin daga abin da aka rubuta na littafan hadisi da suke ɗauke da fiqhu. To za ga istilahin da yake amfani da shi kamar littafai na magabata irin wa'annan. Sai a ga wani lokaci an ce yukrahu, amma ba wai makaruhi na in ka aikata babu zunubi ba ne ba. Sai ka ga wani lokaci abin da ya haramta ne. To su magabata kamar sahabbai tabi'ai, wani lokaci za su yi tabiri da karhanci ko karahiya ga abin da yake haramtacce, saga'ira ko kaba'ira ma wani lokaci. Haddasani Yahya an Malikin, wato dai abin da aka hana na sai da 'ya'yan itace. Yawa, kada mu ɗauki yukrahu a irin wannan unwani cewa makaruhi, wato wanda yake bai kai martaba haramci bane, wani lokaci yana iya wuce karhancin da muka sani din zuwa ga haramci, ma'ana abin da aka hana yake ne. Hadathani an Malik an Zaid ibn Aslam ana da ibn Yasar annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam at-tamru bit-tamri mislan bi-mislin fa qila lahu inna amilaka ala khaybar ya'khudhu as-sa'a bi-sa'ain fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ud'uhu li wad'iya lahu fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ata'khudhu as-sa'a bi-sa'ain fa qala ya Rasulullah لا يبيعون الجنيب بالجمع ساعا بساع وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا امام يحيى يتي daga مالك daga زيد بن اسلم daga عطاء بن يسار انه قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wannan hadisi ne marsal amma asalin sa hadisi ne marfu'i tabbatacci wato yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tamru bit-tamri musayar dabino da dabino mislan bi mislin dole ya zama kwatankwaci da kwatankwaci wato misali da misali babu dama a fifiko in har za a musanya dabino da dabino to dole sai ya zama daidai wa daidai ko da kuwa wannan yafi wannan kyau ko wannan yafi wannan inganci ko tsada yawa ana da akari da tsada lokacin da aka zo kulla ciniki za a sai wannan da kudi yawa ko za amma idan maganin musaya ne ina sha'awar irin dabinan ka kana sha'awar irin dabino na misali amma naka yafi nawa daraja ko nawa yafi naka daraja to ba za a yi la'akari da wannan aujin musaya ba a ce to ai na kan nan kudin sa saboda yayi kasa da nawa wato in na baka kwano daya nawa mai daraja to na kan da zaka bani kwano daya naka bai fi rabin kudin nawa ba saboda haka kai ka bani kwano in dai musaya ce wannan ba za a yi la'akari da shi dole kawai in ka yadda kai musaya da mutum a abin da yake irin wannan to ka sarai da wannan maganar kima da daraja dole ai daidai wa daidai ko da wannan ya ninka wannan yafi nin kima kuma nan ba ga dabino ba ko ya ita ce kadai ko amfanin gona hatsi ne shinkafa wane ne in dai musaya za a yi to ba a la'akari da wannan yafi wannan daraja wannan yafi wannan tsada dole ai musayar daidai wa daidai shine ma'ana at-tamru bit-tamri misal misali sai sun zo da yawa da suka tabbatar da wannan dabino da dabino alkama da alkama ko sha'ir da sha'ir har aka ce gishiri da gishiri duka yawa dole za muslim da muslim yawa amma idan talafati lil aslam fa bi'u kayfa shi'tum yan jinsi daban-daban ne to ana iya da akari yawa tsakanin dabino da inabi tsakanin shinkafa da alkama tsakanin wake da hatsi da sauransu to wannan sai a yi da akari da fifikon ana so a bada kwano ɗin wannan an ga dama aka fi duk kuma a wancan amma in dai duka misali jinsi ɗaya ne na itace ko amfanin gona to dole zama mislan bi mislin fa qila lahu to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai aka ce masa inna amilaka ala khaybar to ai ma'aikacinka wakilinka a khaybar garin khaybar garin yahudawa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina kullal jejeniya da Yahudawa banu Quraiza da banu Qainuqa da banu Nadir cewa tunda su duka sun san cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko da yake ba su yarda sun bi shi ba saboda wasu manufofi nasu to amma su yarda su bar shi su bar shi yayi kiransa yayi wa'azin sa kada shi shiga fadan da yake yi tare da mushrikai sauran mutane a kulle jejeniya akan haka su bar shi ya da'awa su tunda sun zaba wa kansu haka aka yi jejeniya da haka amma su da yake ba ma su cika alƙawari bane yawa fa bi ma naqdihim misaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya dama al'ada su kenan yawa suna warware alƙaura tun dama can shi yasa kuma Allah ya tsine musu ya kwashe albarka a barin su kuma zakatun suka bushe har yau gashi su ne kuma alqur'ani kusan daga ƙarshe farkon sa har kusan ƙarshen sa duka bayani ne akan yahudawa da sharrin su musamman surori irin su baqara ali imran nisa'i ma'ida da sauran su za ga ana ta magana lokaci akan su to sai suka karye alƙawari aka fara da banu kainaka da cikin garin madina aka gama da su lokaci aka samu labarin cewa suna tanadi za su auka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu dalilai sannan aka zo kan anin banu quraiza da suka warware alƙawari suka taimaki ahzab suka shiga suma anin cecerin do da taron dangi da mushrikai suka yi dan su kawo ƙarshen musulunci ko Allah ta'ala ya radde su radallahu alazina ya kafir mi ga isin ibrahim na lahu khairan wa kafallahu min ta'ala to aka gama da su sannan banu nabi suma suka yi yunkurin kashe manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam su gaba ɗaya ma suka ce sun samu dama manzo Allah ya je anguwar su ya je kauyen su dama dukan su su banu quraiza da banu nadir kauye suke mil hudu uku biyar kusa da madina manzo Allah ya je kan wata magana a garin su tattaunawa da su sai suka koma gefe shakiya suka ce yauwa dama ta samu yana zaune karkashin katanga sai suka ce bari a koma karci su daga dutse mai nauyi sosai sai su zamo da shi kansa ya danne shi ya kashe kowa ya huta kawai Allah ya sanar da shi ya dawo aka mai faru ba su ma haka ainin killace su aka tashe su labarin suratul hashir ko to kaga waɗannan an tsarkake an tsaftace madina ainin daga sharrin su to sai haibar su suna nesa su ma banu nadir da banu quraiza ragowar su da yawa sun koma can haibar din da shine gari babban gari da yahudawa suke da shi shi nisan sa an ce ya kai kamar mil 75 kuma dari a wasu ruwayoyin to suna babban gari to shekara ta 7 annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga umratul qaza sai ya daura yaki ya tafi gari to garin su ya ba mutane wahala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wahala sosai saboda sun killace unguwannin su da ganuwa kuma sun gina anin unguwannin ne a bisa tsaunuka ya tudda saboda gudun abin da zai je ya zo amma dai jajircewa da ainin dagewa irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi galaba a kan su aka fasa ganuwa hudu karshe a tabiyar suka mika wuya to tunda sai da aka ci su da yaki to ba maganar sulhu da aka ci su da yaki garin su kasar su duk ya zama ganima ta musulunci saboda haka amma sun nemi alfarmar a kyale su kuma a bar musu garin wato garin su zauna gonaki da bishiyoyi su ainihin gyara amma a bisa shari'in duk shekara amfanin da ya samu da ɗan itace da amfanin gona rabi za su aiko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baitul mali rabi kuma su cancana a tsakanin su kaga yadda Allah ya kama su to shine wannan maganar to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wakili da ke zama dindindin a can wanda yake kula da wannan bangaren an yi amfani an yi noma amfanin da aka samu wanda zai karba ya kawo shi ya turo shi baitul mali ai aikin musulunci da shi kaga da abin da suka guda din kaskancin da ya same su kai noma amma kana ji kana ganin rabin amfanin gonan ko ƴan itacen rabin sa ka dauka ka ba makiyinka kuma ka san baka da gaskiya saboda san zuciya kaga an gudu ba tsira ba daga zillar duniya to shine a daidai wannan lokaci aka ce masa ai ma'aikacinka wato wakilinka akan haibar ya khudhu sa'a bi sa'ain yana karbar sa'i guda na dabino bi sa'aini akan sa'idi ma'ana in ya samu kyakkyawan dabino zai musanya to sai ya karbi sa'i ɗaya na daga kyakkyawan dabino ya bada wanda bai kai shi daraja ba sa'i biyu sai ya dai musayar a haka wannan dabino mai kyau ne matuƙa wannan kuma koma baya ne to sai ya bada sa'i biyu sai ya karbi sa'i ɗaya na mai kyan yace faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ud'uhu ne yace ku kirawo min shi. Fad'iya lahu sai aka kirawo masa shi. Fa qala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa Ata'khudhu as-sa'a bi sa'ain. Yanzu kana karbar sa'i daya ka bada sa'i biyu na dabinu. Fa qala sai yace eh ko kuma yanzu ka karbi sa'i daya ka bada sa'i biyu. Inkari yake yanzu ka karbi sa'i ka karbi sa'i daya ka bada sa'i biyu ninki kenan dabino ne duka kawai dan duba wannan yafi wancan sai ka bibita har aninka fa kala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah la yabiuna nil janiba kai ba za su musanya min nagartaccen dabino ba janib shine ingantaccen dabino eh akwai nau'in dabino aka ce kamar nau'i uku mai mafi daraja akwai sahihi akwai barni akwai kuma ajwa so wannan nau'i ne na dabino mai inganci shi ake kira janib din ne akwai kuma wasu nau'ukan da basu kai wannan din nagarta ba to sai ba za su ainin wato ba musanya mini nagartaccen dabino ba bil jam'i yawa in na ba daga magarin dabino shine jam'i din radi'in dabino koma bayan kowane irin abin da sai aka kira shi jam'i nau'uka ne daban-daban amma dai basu kai nagartar wancan din ba to dabinin koma baya ba za su ainin wato musanya mini in na ba su shi su bani daidai sa'an bisa in sa'i da sa'i ɗaya ba ba za su yadda su bani wato sa'in dabinin su irin su ajwa ko sahihi ko barni wanda shine jane mai inganci din ba in ba su koma bayan da bai kai shi kyau ba sa'i guda ba za su yadda da wannan ba saboda bambancin nagartarsu tamam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce to tunda haka ne ba komai ba duba kenan wannan ya nuna ba a lura da bambancin nagarta a wajen musanya ƴaƴan itace ko amfanin gona fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bi il jam'a bid darahim to ka sai da ainin wato koma bayan dabinin wanda ke koma baya ka sai da shi da kudi naka dabinin sa'i bin sai ka sai da shi yawa ka sai da shi ka samu kudi summa bita janiban bid darahim to sai ka sai mai nagarta kuma da kudin naka in kudin ya saya maka sa'i guda ko fiye da haka ko duk abin da ya saya maka shikenan kaga an sauya hanya ya zama ciniki daban-daban ba musaya bace yanzu ka sai da naka kai amfani da kudin ka sai wancan dai da ka samu kaga an kauce ma musayar jinsi guda yawa a samu fifiko wanda shine riba riba ne haramtacce kaga wannan shi yasa nace makruhi alai yukrahu laysa ala babi ba wai makruhi ne wanda in an yi ma wato ba haramun bane sai dai ba a su'a makruhi ne karahatu tahrimin ne karhanci ne na haramtawa ka bil jam'a ka sai da dabinin koma bai bid darahim da kudi summa bta bid darahim janiba sannan sai ka sai wato mai kyan da dirhamai da kudi wa in kana da shinkafa wanda bani wato ba ta da daraja sosai ba mai tsada ba kana son kai musanya da wani da shinkafa mai tsada sosai mai daraja ba zai yi a ce a ba da kwano da rabi na marar daraja ko kwano biyu ba a karbi wancan mai daraja kwano ɗaya ba ba zai yi ba bai halatta to da sunanta shinkafa ko da nau'i nawa ne yawa duk dai sunanta shinkafa ko da wannan ana sayar da kwanon ta naira 1000 wacce kuma ana sayarwa 5000 misali ba zai yi a yi musayar tare da la'akari da fifiko ba in dai an yi da ai musayar to sai dai a hakura a ba da daidai wa daidai in kuma ba haka ba to a sai da wannan mai daraja din da kuɗi abin da aka samu a sai abin da ya samu daga mai daraja din to shine za a kauce wa riba in ba haka ba an yi ittifaki saboda wannan hadisan cewa wannan musayar ba ta yi ba haramun wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito shi ruwaya makamanciyar wannan sai dai kawai akwai irsali a wannan ruwaya ta Imam Malik wa dasani an malikin an abdul majid ibn suhail ibn abdul rahman ibn auf an sa'id ibn al musayyib an abi sa'id al khudri wa an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala khaybara fa ja'ahu bi tamrin janibin wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أقول تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بئل جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. wannan wata ruwaya ce ta wannan dai hadisin da muka karanta a baya. Imam Malik ya samo daga Abdul Majid dan Suhail dan Abdurrahman dan Auf. Suhail dan Abdurrahman dan Auf dan uwan Abu Salama dan Abdurrahman ne duka tabi'ai ne. Daga Sa'id dan Musayyab daga Abu Sa'id dan Musayyab babban tabi'i ne, an haife shi ne zamanin Umar. Zamanin Umar dan Khattab aka haife Sa'id dan Musayyab, shi sai ya zama babban tabi'i. An Abi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri shi da babansa duka sahabbai ne. An Abi Hurairata daga Abu Huraira kuma wato sahabbai guda biyu suka rawaito wannan. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ista'amala rajulan ala Khaybar, ya nada wani mutum ya kula masa da wato Khaybar. Ina fadi aikin sa ko wakili ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kula da amfanin gona da za a samu dan itace kason da yake na Baitul Malin Musulunci, kason Baitul Malin Musulunci rabin amfanin da wannan ne. Ma malamai suka tabbatar da abin da ake kira wato musaqat, wato kana da gona bayan ka shuka ko kana da bishiyoyi bayan ka dasa, to ka kira wani ku yarjejeniya da shi ya kula da noma da gyara amfanin, akan in amfanin ya nuna za ku raba ruwa bisa yadda kuka yarjejeniya. Shari'a ta yadda da wannan saboda wannan mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da mutanen Khaybar. Gonar ka ce ka shuka, sai ka shuka amfani ya samu gyara da kula ne duka, to shi sai ya yi. Ko bishiyoyin naka ne amma gyara su, kula da su, yi musu bayi, kula da kada a zo a bata su kamar tsaro saboda dabbobi da mutane masu barna, duka ya kula da wannan har zuwa ganin amfanin ya samu. To su ku yarjejeniya da shi gurgurdan yadda kuka amince da juna, za a raba daidai, nasa zai fi yawa, naka zai fi yawa, yadda dai kuka ittifaki. Akwai nau'i na taimako ko ba haka ba ga marasa ƙarfi idan akwai amana da kula. To in aka yi haka amfanin ya samu, sai a raba abin da yake na mai gona asali, sai a bashi ruwa, shi ko mai aiki sai a sallame shi a bashi abinsa, kamar dai kirada ko madaraba ta jari ko a bada jari wanda iya kasuwanci ya juya riba da aka samu, in uwar kuɗi ta dawo a raba riba a bisa abin da aka yarjejeniya a kai nan ma, ko a raba daidai ko na wannan ɓangare ya fiye ko na wannan ɓangare ya fiye, duk dai yadda aka yarjejeniya kowa ya fahimci me ake aka kulla, wannan ya halatta. Daga cikin hanyoyin da musulunci ya tanada wa musulmi na taimakekeniya a dukiya da sharɗin akwai amana da adalci. Kaga yanzu misali sai ga mutum yana zaune bai da gona, bai da kuɗin da zai ko karbi hayar gona, bai da kuɗin iri, bai da komai, saboda haka damunar Allah yana zaune baya komai. Ko da yana son ya noman bai da yadda zai fara, bai da gona, bai da komai, saboda haka a gama damunar har a ƙare ba abin da zai iya yi ko sakat kamar da ake ce ko ba haka ba. To amma inda ana wannan tsarin, misali a ce ko da wani ba shi wata gona ƙarama, misali ya ce to wanzu gonan nan madadin zamanka haka zan yi huɗa, zan yi komai da komai, amma yanzu ka kula noma, gyara, komai da komai ka kula, in amfanin ya yi zan ba ka rabi. Kaga maganin zama haka, sai ce to madalla alhamdulillah, kaga sai je ya tai, kaga ƙarshe shi ma girbi har da shi, kaga ya huta da zama haka. Haka nan in jari za a bayar a juya, mutum ya iya sana'a jarinsa ya ƙare ko bai da shi asalan, amma zai iya, ya iya, ya san yadda za a yi kasuwanci, wani ya bashi kuɗi a juya, a juya a samu riba a raba, kaga an magance zaman banza haka. To kaga sai a yi wannan shari'a bi tana da irin waɗannan abubuwan. To amma matsalar al'umma babu adalci, babu amana, wani da an kira shi sai ga cewa ai kawai wani katon banza zai nema wa dukiya, bai tuna cewa ina ya samu wannan gonar ba, ta wace hanya yayi noma yayi shuka yayi waye duka shi fa kiran sa akai kawai zo ka kula da abu kamar wanda zai saye mota ne ya da trailer miliyoyi da kudin sa ma wani lokaci da wasu da ba nasa ba duka a ce zo a nemi arzikin Allah ya taimake mu mu taimaki juna amma kawai sai ya ce shi ba zai je yana sai da ransa ba da rayuwarsa yana nema wani kato yana kwance ya nema masa kuɗi ba saboda haka in ya zo suka to kaga shine ya sa aka zama ragas sai ya je ya kita tun amma inda ya yi haƙuri da ya gaskiya a bisa ya je gani yadda aka yi kaga sai a kowa ya amfana to wato in al'umma ta rasa halaye na musulunci to barna kawai za ta auku sai a zo kuma ana zagi a ce ka masu kuɗin nan masu mulkin nan masu kaza ba sa son taimako shi kenan haka kawai kana kwance shi katon zai je neman kuɗi ya zage ya nemo kuɗin ya zo kana kwance kawai ya baka ka je ka karata da bakin nufinka abin da ke faruwa kenan Allah shirye da mu wanda in an yi mu'amaloli irin wa'annan da niyya mai kyau ko zai samu lada kai da ka kira wani ka taimake shi shi kuma da yayi nasiha yayi addinin nasiha ka gani gyara zuciyarka sai mu'amala mai kyau shi ma zai samu lada da albarka in Allah ya so shi da rufin asiri shi ma wata ran sai mallaki nasa har ya jawo amma duk halayen mutazan baci suka cika shago da kaya ka kira mutum wani dan uwanka ne wani makoci ne wani ma almajiri ne suka ce da shi loka rike mana wannan shi ma sai mai da kai kato da ba zai nema maka abin za ba shikenan kaga sai a yarda sai a cinye abin a lalata shi karshe kuma a zo kai Allah ya ruwa maka asiri da Allah shikenan tunda kaya ka cuci kanka kuma haka ne ga laifi gurin Allah ga an toshi kafa arziki da albarka duka mai yiwuwa wannan abin ya yi ta bin mutum har ƙarshen rayuwarsa wace wane kan abinsa ya ƙi alhali shi ne ya ƙi abin da ya kamata tun farko wani abubuwan su suke ta cutar da mu to ya ce faja'ahu bitamrin janibin sai ya zo masa dibino mai inganci nan ne ko fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya ce masa akullu tamri khaybar hakaza yanzu dabinin khaibar duka haka yake wannan dabinin khaibar haka yake dukansa shi wannan wakili ne ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaraba ko guzuri ko ya kawo masa dai dabino mai kyau wasu ruwayoyin na nuna cewa kadan ya kawo masa domin cewa yayi wato na musanya wannan dabino ne dan manzo Allah ya ci irinsa kakenan ba wai ana nufin duk dabinin da aka kawo bane hakan to shine sai ya tambaye shi duka dabinan haibar haka yake faqala la wallahi ya rasulullah ta wallahi ya rasulullah ba haka dabinin su yake ba dukansa inna lana akhuzu sa'a min hadha bisa'aini ai muna musanya sa'i ɗaya na irin wannan dabino da sa'i biyu in ka samu mai dan sassauci sa'i biyu akan uku ko dai ya zama a baka sa'i ɗaya na wannan ka bada sa'i biyu ko kuma in an dan samu sassauci ka bada sa'i uku a baka biyu wa kaga dai akwai fifiko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taf'al annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la taf'al a wani lafazi ma sai da ya ce awwa ya ce kash abu ya baci zance ya baci yawa la taf'al kada ka sake yin haka ana la taf'al bi aljam'a bid darahimi ka saida mara nagarta dabinin na gama garin ka saida shi da kuɗi kawai dabinin da kake da shi koma bayan ka saida shi da kuɗi sun mabta ajaniba bid darahim sannan sai ka sayi mai kyan na nagartar da kuɗi yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce aje a warware ba saboda bai san hukuncin ba ya ijtihadi yayi hakan abin ya riga ya wuce to amma sai ce kada ka sake cewa la ta'al kada ka sake amma sai ya bar wannan din cewa kada a sake yi saboda bai sani ba yayi tsammanin daidai ne to shi yasa mu'amalar da aka yi ta irin wannan bisa kuskure mutum ya tsammanin daidai ne ko da ba daidai bane a riga an ya wuce ba za a ce a koma a warware ba amma dai sai a kiyaye gaba wannan ya tabbatar kaman wancan cewa ba a musayar wato jinsi da jinsi komai kyan wannan da rashin kyan wancan sai daidai wa daidai in ko ba za a yadda da wannan ba to sai dai a sai da mara ingancin a sai mai ingancin gwargwado abin da ya samu kawai in ba haka ba musayar sai ta zama riba ta shiga a ciki duk da cewa wannan ya fi wannan daraja wannan kaida ce hadisai da dama sun tabbatar da haka kuma malaman furu'a sun tabbatar cewa haka suke hadisan muhkamai ne babu wani gyara ci bukhari da muslim sun rawaito hadisan nan yadda ka gan shi wa da sani an malikin an abdullahi ibn yazid anna zaidan aba ayyashin akhbarahu annahu sa'ala sa'd ibn abi waqqas an al-bayda'i bis-sulti فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك daga maliki daga abla dan yazid cewa zaid abu ayyash ya bashi labari cewa ya tambaye Sa'd ibn Abi Waqqas sai daga cikin manyan sahabbai muhajirai anil bayda'i game da musayar alkamar sha'ir ita suke kira albayda bisult da ainin alkama da suke kira sult sha'ir da sultu da buru da qamhu da hinta dukansu alkama ce sai dai bambancin darajojin su dukkansu alkama ne nau'in alkama amma dai darajar su ta sha bamban nesa ba kusa ba to sai aka tambayi wato Sa'd ibn Abi Waqqas game da alkamar sha'ir musayarta da sult alkamar sult fa qala lahu Sa'd sai Sa'd ya ce masa ayyatuhuma afdal wace ce tafi da ainihin sha'ir da sult قال سيتى البيضاء يتي اشعير انتابي فرا يتي دي البيضاء انتي ما في درجة دين يتي برو وكما واتو هندا دكما الكم ايتهما افضل وجهتي تبي قال يتي البيضاء يتي بيضاء واتو شعير فانا انزل كسي هناش يتي تند واتو وتتافي وتدرجة yawa ayi musaya misali abifita wannan kada ayi wa qala sa'd sa'd yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yus'alu wato tunda suna da didda cewa ainin wato jinsi ɗaya ne to amma nau'in ya sha bamban to in ya zama wata za ta fi wata daraja ayi musanya daidai wa daida to wannan sai ya hana shi yace kada ayi وقال سعد سعد يتي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب ناجي ماذا الله صلى الله عليه وسلم انا تنبيه سجمه دا مساير دبينو بوسشي بالرطب دا دني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ايام قصر الرطب اذا يبسا انا واتو ان دنيان يا بوشي ينا رغوا ani wato in danyen ya bushe yana raguwa misali idan kace kwandan dabino danyi a ba da shi a karbi kwandan bosasshe to ai in danyen ya bushe ya kame zai ragu ba zai cika kwandan ba to tunda kuma duka dabino ne yawa za a samu furfure a ciki za a samu fifiko saboda haka sai ya hana fa kaluna musu suka ce eh fanaha an zalika sai ya hana daga wani wato mana duk wani abu kuma abinda wannan asarin da hadisin ke nunawa wanda ya tabbata cewa in an yi musayar wani zai fi wani yawa wancan bambancin da ake magana yawa wato ba za a yi la'akari da shi ba wajen yawa ne yawa misali komai tsadar kwanon shinkafa misali caroline da kuma wacce take ba ita ba tunda yawan ɗaya ne ba wanda zai tawaya yawa in an yi da ai musaya babu ne yawa amma wannan idan ya zama akwai bambanci yawa wannan darajar ta wato in aka ba da sa'in wannan to zai zama yawan ta zai ragu akan yawan wancan ba wai magana kima ba kuma dauka a ce gero da ainin maiwa idan misali maiwar kamar safi auki misali akan geron yawa duk da cewa nau'i ɗaya ne to nan ma ba za a yi musaya ba a zakani ko da kwano da kwano ne duk da jinsi ɗaya saboda wannan ya fi wannan daraja ko da yawan bai babu fifiko idan ya zama darajar da martabar akwai bambanci to ba za a yi fifiko ba sannan hadisi yana nuna idan ɗanyen abu ne da musashi shi ma ba za a yi musaya ba, domin in ka ce a ƙara kwando ɗaya da rabi na ɗanyi, ba za ka ce lalle kuma in ya bushe zai daidai da kwando guda ba, saboda haka dole kawai sai dai a bari, in za a yi musaya sai dai ɗanye da ɗanye, yawwa kwando-kwando, kaga in sun tashi sai su kame gaba ɗaya su zama iri ɗaya, ko kuma busasshe da busasshe sai su zama iri ɗaya, amma ɗanye da busasshe wannan ba zai yiwu ba. Shi ne ma abinda za mu karanta a matsalar gaba, muzabana furfure, ai musanya yawan ya zama wani zai fi wani yawa, to shi ma ba a yarda da shi ba, amma idan yawan ba zai fifita ba, kima da daraja ne kawai za ta sha bamban, to in jinsi ɗaya da aka yarda ai musaya, to ya halatta wannan ba tare da la'akari da fifikon ba. Ina ganin lokacin ya abin nan ko? Sai mu tsaya nan, insha Allah. Allah ya samu dace.